نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درس من 39 الكتاب الأدب المفرد مع الإمام البخاري كتاب ديك كرنت الدهالة إن كركي أسن رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن درسي wanda za mu karanta yana bayani akan cewa godiya ga Allah madaukaki bata cika har sai an gode mu wanda ni'ima ta biyo ta hannunsa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bata cika har sai an gode mu wanda ni'ima ta biyo ta hannunsa kuma za mu ci gaba ne insha Allah daga hadisi na 215 babi na 110 الإمام البخاري يقول باب من صنع إليه معروفا فليكافئه باب ينا كرنت الدشيوة واندا أكيمس وان الخير المعروف شين الخير أبو ميكو واندا أكيمس وان أبو ميكو فليكافئه سيئيك وكري راما حدثنا سعيد بن أفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن أمارة بن غزية عن شرحبيل سننس شرحبيل بن سعد الأنصاري الخطمي أنا مسكني هذا أبو سعد مولى الأنصار مولى الأنصار ينتجنبا ومسلم مدينة وتودا جنبا ونيد قبائي سامو ينشي عن جابر بن عبد الله الأنصاري يا كربو حديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم جابر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من صنع إليه معروف فليجزئه واندا أكيمس وان أبو ميكو سيراما سيساكا من صنع إليه معروف فليجزئه واندا أكي مس وان أبو ميكو سيئيكو قليه غشيوا يا إسا كيا أكي فإن لم يجد ما يجزئه إذن بيسام أبن دزي ساكا مع الخير اندا أكي مس دشيبا فليصني عليه سيئي يبو أكي يي يبو أكي ناجد أدن كيوتان دا كي مواني كودا بكتشي ناغو ديبا yabo da kai akan sa yana dacewa da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma mataki na farko shine karama. Idan mutum ya maka alkhairi, kai kokari karama, karama masa shi da ya maka wannan alkhairin. Fa illam yajid ma yujzi'uhu, idan mutum bai samu abin da zai rama da shi ba, abin da zai saka, falyuthni alaihi, sai yayyabo a kansa. Fa innahu idha asna, domin kuwa idan mutum yayyabo akan alkhairi da aka yi masa, faqad shakarahu, to hakika yayi godiya akan wannan ni'ima. Wa in katamahu, idan ya koye yabonsa, faqad kafarahu, to ya butulce. Kalma ta al-kufru ma'ananta butulci, wannan dalilin yasa kake ji ake kira kafiri, wato wanda ya butulce ma ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala. Idan mutum aka yi masa alkhairi bai yaba ba, to wannan mutumin yayi butulci ga alkhairin da aka yi masa. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karasa hadisin da cewa, wa man tahalla bima lam yu'ta, wanda yayi ado da abin da ba a bashi ba, mutumin da yayi ado da abin da ba a bashi ba, fa ka annama labisa thawbai zurin, to kamar ya saka tufafi guda biyu ne na ƙarya. Wannan yana daga cikin ka'ida ta yin ado. Kai ado da abin da Allah bai baka shi ba, to kamar mutum ya saka sutura ne na ƙarya, wanda ya shafi dukkan wani nau'in ado wanda ke zama ana ɓoye gaskiya. Ya shafi ƙara gira, ya shafi bleaching, a canza launin fata, domin ba fatar da Allah ya baka ba, kana ƙoƙarin ka canza ka kawo wata ni'imar da ba Allah maɗaukaki bai baka ita ba. Akwai waɗanda ke zuwa a yi musu kwaskwarima saboda gyara wani sashin jikinsu. Duk wannan ya shafi hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana a kai. Musamman mata, akwai waɗanda Allah maɗaukaki bai musu halitta na mama ba, su je su yi abin da zai samar musu ƙira na mata masu nono, da kuma wacce take da maman manya tana son a rage mata. Wannan duka ya shafi abin da manzon Allah yake cewa, man tahalla bima lam yu'ta, wanda yayi kokarin kwalliya da abin da Allah bai bashi ba, domin kyauta ce ta Allah. Allah madaukaki ya ba mu wani, bai ba mu wani ba. Abin da Allah ya baka sai kamar godiya a kai, wannan ni'ima ce babba. Amma kayi kokarin ado da ni'imar da Allah bai baka ba, wannan yana daga nau'in butulci ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kana butulce ma Allah, kana nuna cewa baka gode mar wannan kyautar da ya baka ba. Kuma kyautar nan da ya baka, akwai wanda ke fatan a ce shi ma ya samu irinta. Allah ya kare mu. Don haka duk wani ado wanda ya zama za a ɓoye gaskiya, malamai suna kyamatarsa saboda wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wani ado wannan yana cikin littafai da dama waɗanda malamai suka yi magana. Akwai littafin da ake kira Al-Jarahatu Tajmil, wani littafi ne da aka rubuta saboda kwaskwarima da mutane suke wa jikunansu, su samar ma kawunansu wani nau'in ado. Aka rubuta wannan littafin, wato la'akari da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ayoyin Al-Qur'ani. Duk wani abin da mutum zai yi wanda zai canza masa tsarin halitta, yana saba ka'ida, yana zama ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma duk wani abin da zai koye gaskiya, shi ma ya kamata musulmi ya guje shi. Wanda yana daga abin da mata ke cewa, wai akwai wani abu wai a cuci maza, suna dora wani abu a kai kaman gammu, abin mamaki, kuma har ma suna sha'awarsa. A ce mace tana da babban kai, kaga nuna abu ne wanda sabanin halittar Allah. Yana daga abin da malamai ke kyamata. Wannan hadisin ya zo da lafuzza kamar guda uku. Wannan riwaya tana cikin silsilatu sahiha, hadisin 617. Akwai riwayar al-Imam Tirmizi, Allah ya masa rahama, ina kitabul birri, babu ma ja'a fil mutashabbi bima lam yu'tahu. Musamman al-Imam Tirmizi yayi babi saboda magana akan mutumin da yayi kwalliya da ni'imar da Allah bai bashi ba. Kayi ado da wata ni'ima wacce Allah bai baka ba, wannan yana shafan hatta mutanen da za su yi buki, mutum ya je ya yi aron kaya, kado ne da abin da Allah bai baka shi ba, ka tsaya ma ni'imar da Allah ya baka. Akwai hadisin Jabir wanda shi ma al-Imam Tirmidhi ya kawo, riwaya ta al-Imam Tirmidhi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man u'tiya ata'an, kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man suni'a ilayhi ma'rufun, a hadisin al-Imam Tirmidhi, man u'tiya ata'an fawajada, wanda aka masa wata kyauta ya ji dadi, falyujzi bihi, sai ya sakayya akan wannan kyauta da aka masa. Wa man lam yajid, wanda bai samu abin da zai saka ba fa, falyusni, sai ya yabo akan kyautar da aka yi masa. Fa inna man asna faqad shakara, don ko wanda ya yaba to yayi godiya. Wa man katama faqad kafara, wanda ya koye yabonsa to ya butulce. Wa man tahalla bima lam yu'ta kana kalabisi thawbay zuri, kaji lafazin al-Imam Tirmidhi, wa man tahalla bima lam yu'ta kana kalabisi thawbay zuri, kamar yanda yazo nan fa ka'anna ma labisa thawbay zuri. Hadisin yana sunan Abi Dawud. Abinda manzon Allah yake nufi da cewa faqad kafara, wato faqad kafara tilkan ni'ima, mutum ya butulce ma wannan ni'ima da aka bashi idan dai bai yaba akan ni'imar da ya samu ba. Wannan riwayar ta al-Imam Tirmidhi ita ma tana da kyau. Hadisin yana sahihul Jami'i Saghir, hadisin yana 2933 da kuma 6056. To sannan lafazi na uku shine hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda, sabanin riwayar Jabir da tazo cikin Al-Adabul Mufrad. قالت عائشة تجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله يجي من أولى منكم معروفا من أولى منكم معروفا فليكافئ به, وان دا اكا جبان تامس وان ابو ميكو تو يكو قريا جيوا ياساكا بسا دو نم نئما دي سامو, فإن لم يستطيع فليذكره, إذن بي سامو با تو سي أمبچوا نم الخير, ya ambaci wannan alkhairin maimakon kalmar yayyabo akan alkhairin, ya ambata. Faman zakarahu, wanda ya ambaci wannan alkhairi, faqad shakarahu, to yayi godiya kenan. Faman tashabba'a bima lam yanal, wannan riwayar ta Aisha kenan, Allah ya kara mata yarda. Waman tashabba'a bima lam yanal, wanda ya nuna koshi da abin da bai same shi ba, bai samu ba. Kana kalabisi thawbay zurin, to yana kama da mutumin da ya saka tufafi biyu na ƙarya. Wannan hadisin yana riwayar al-Imam Tabrani, wannan hadisin ma ya inganta, yana da kyau, yana sahihu targhib, hadisin 964. Saboda haka hadisan nan sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk mutumin da aka masa alkhairi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matakin farko shine kai kokari karama. Idan aka maka alkhairi kai kokarin karama, idan baka samu ba, baka da hali, to ka yaba, ka ambaci wannan alkhairi da aka yi maka, ka yi yabo. Sannan karshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu ado da abin da ya zamanto ba ni'ima ce da Allah ya bamu ba, mu tsaya ga kyautar da Allah ya bamu. Al-Imam Tirmidhi ya ce wannan hadisin akwai riwayar Asma'u bintu Abi Bakr har yanzu, kamar yanda Aisha kanwanta ta ruwaito, wato yatta Asma'u bintu Abi Bakr ita ma ta ruwaito hadisin, Allah ya kara musu yarda. Sannan a sunan Abi Dawud, riwayar Jabir bin Abdullah al-Ansari, wanda yazo cikin Adabul Mufrad da muka karanta, akwai lafazin da yazo da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ubliya bala'an, sabanin riwayar al-Imam Tirmidhi, man ubliya bala'an, wanda aka jarabce shi da wani bala'i, to zaka dauka kamar musiba ce, la ba musiba bace, kamar yanda zo cikin sharhin hadisin littafin Aunul Ma'bud. Kalmar bala'i tana zuwa da ma'anan abu mai kyau da kuma mara kyau. Sau da yawa in muka ji an ce bala'i sai mu dauka musiba ce, amma asali kalmar bala'i tana zuwa da ma'ana mai kyau, tana zuwa da ma'ana mara kyau. Kuma abinda ma ke iya nuna mana haka shine aya ta 17 ta suratul Anfal, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum, وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا mashi kaga akwai kyakkyawan bala'i ba kowane bala'i ne yake da muni ba a riwayar al-imam abu daud annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ubliya bala'an wanda aka jarabce shi da wani bala'i wato yana nufin wanda Allah ya bashi ni'ima kwatsam ni'ima ta zo ma kwatsam kamar musiba ce ta zo kwatsam a ce mata bala'i haka nan ni'ima in ta zo kwatsam ana ce mata bala'i kwatsam sai ga ni'ima ta zo gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa zakarahu idan mutun ya yaba ma wannan ni'iman faqad shakarahu to yayi godiya wa in katamahu in ya boye faqad kafarahu ya butulce don haka yana daga cikin ladabi yana daga cikin hali na kirki a sunnar manzon Allah ana cewa min adabin ni'ima yana daga ladubba na ni'ima ay yazkura al-mu'tiya mutumin da ya maka ni'ima ka yaba masa yana daga ladubba na ni'ima a sunnar manzon Allah kawai kana zaune wanda yace ga kuɗi sai ka karba ka soke ko kallon shi ba kai ba ina wannan ya saba ma sunnar manzon Allah sai da ma dukiyar ta Allah ce ya kawo min dan me zan gode marla ba haka musulunci ya karantar da mu ba fa idza shakara zakarahu faqad shakara idan ya yaba ma wannan ni'imar da ya samu to ya gode ma Allah kenan wa ma azzikri yashkuruhu wa yusni alayhi baya ga cewar ya yaba kuma fa sai yayi godiya baya ga cewar ya yaba sai kuma yayi godiya wa in katamahu faqad kafarahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutun yaki to babu shakka ya butulce wannan yana cikin aunul ma'bud mujallal na 10 shafi na 337 hadisi na gaba حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو عوانة مسدد يتي الإمام أبو عوانة شيني الوضاح بن عبد الله ليشكري يا بام لاباري أن الأعمش شيني سليمان بن مهران الإمام الأعمش أن مجاهد يا كربو حديث دقى مجاهد ببن تابعي أن ابن عمر يا كربو دقى عبد الله بن عمر صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يجي من استعاذ بالله فأعيذوه وندي نمتصري دا الله توكباش وننصرو ومن سأل بالله فأعطوه وندي روكيكو دا سونان الله توكباش إذا متوين أنفاني دا سونان الله يجي كباني توكيبو قري كباشي matukar dai alkhairi ne kuma kana da halin bayarwa wa man ata ilaikum ma'rufan wanda ya taho ga abu mai kyau ya taho da abu mai kyau gare ku fa kafi'uhu sai ku saka mishi kurama shine almukafa'a kurama fa in lam tajidu in ba ku samu abin da za ku rama da shi ba fad'u lahu sai ku masa addu'a kaga an samu ƙari akan abin da bai zo cikin hadisin da ya gabata ba ku masa addu'a kuma addu'an nan ba a boye ba saboda ya san kun masa kun yaba ma ni'imar annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta ya alama har sai shi wanda ya muku alkhairin ya sani an qad kafa'tumuhu yanzu kun rama mishi don haka ashe ba a boye zaka yi addu'an ba kamata yayi kai masa godiya a gaban sa ya san kai wannan riwayar tana silsilatu sahiha hadisin 254 kuma hadisin yana al-musnad al-imam ahmad ya zo daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum hudu wannan hadisin sahabbai mutum hudu suka bada labarin sa kaga al-imam al-bukhari ya kawo hadisin abdullahi ibn umar kuma hadisin abdullahi ibn umar din ya zo da lafuzza daban-daban wannan lafazi shine yake cikin adabul mufrad akwai lafazin da yazo cikin sunan abi daud kitabuz zakati babu atiyati man sa'ala billah lafazin sa shine ana abdullahi bin umar qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace man ista'aza billahi fa'izuhu wanda ya nemi tsari ya nemi tsaro da sunan Allah to ku bashi wannan tsaro wa man sa'ala billahi wanda ya roko da sunan Allah fa'atuhu ku bashi wa man da'akum fa'ajibuhu wanda ya kira ku ku amsa masa ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه wanda ya muku wani abu mai kyau to kurama masa fa in lam tajidu ma tukafi'unahu idan ba ku samu abin da za ku rama masa da shi ba fad'u lahu sai ku yi masa addu'a a wannan lafazi hatta tarau har sai ku kun gani annakum qad kafa'tumuhu yanzu ku rama masa kaga hadisin da yazo cikin al-adabul mufrad har shi ya sani ku yi masa addu'a har sai ya sani a lafazin al-imam Abu Dawud ku yi masa addu'a har sai ku kun ga yanzu ku rama mishi wato addu'an ku yi tai har sai kun ga ai addu'an nan da muka yi yanzu tana da yawan da za a ce mun rama masa alkhairin da ya mana shi wannan riwayar ma ta inganta tana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 2108 haka nan tana sahihu sunan Nasa'i kitabu zakati man sa'ala billahi azza wa jalla riwayar al-imam Nasa'i hadisi na 2567 Abdullah ibn Umar yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ista'aza billahi fa'izuhu wanda ya nemi tsaro ta amfani da sunan Allah ku bashi wannan tsaro wa man sa'alakum billahi fa'atuhu wanda ya roke ku ta amfani da sunan Allah ku bashi wa man istajara billahi wanda ya nemi kariya ta amfani da sunan Allah fa ajiruhu ku bashi wannan kariya kaga an samu kari kuma kusan shi yasa a ilimin hadisi idan ka samu hadisi guda kar ka tsaya kansa ka nemi sauran riwayoyin hadisin zaka fi samun sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikakke don zaka samu wannan lafazi baya cikin wancan riwaya wannan lafazi kuma ya zo a cikin wannan riwaya baya cikin wancan wa man ata ilaykum ma'rufan fakafi'uhu wanda yazo muku da alkhairi sai ku saka mishi fa in lam tajidu fad'u lahu idan buku samu abin da za ku saka mishi da shi ba sai ku yi ta masa addu'a hatta ta'lamu har sai kun sani an samu lafazi uku a cikin al-adabul mufrad hatta ya'lama a cikin sunan Abi Dawud hatta tarau a cikin sunan Nasa'i hatta ta'lamu an qad kafa'tumuhu ashe kenan ana la'akari da shi mutumin da ya muku alkhairi za ku yaba masa har sai ya san kun yaba mar har sai ya gamsu lallewa ne ya nuna godiyar sa ni'imar da neimar ashe ba wai nagode da ya baka sakasa aljo nagode fa sai an jima a to kaga ai bai isa ba ko in ya baka kai tai inda hali ma ka kara da magiya in dai ba kalmar ƙarya bace saboda abinda manzon Allah yace hatta ya'lama an qad kafa'tumuhu ku yi ta masa addu'a Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya ji kan iyaye Allah ya ma zuriyarka albarka Allah ya sa gama lafiya Allah ya kyauta makwanci Allah ya kaza Allah ya kaza yana cewa amin ya ce to ai mallam ya ma isa kaga ya nuna ya sani yanzu ya san kaya ba din kayi addu'an har ma ya gamsu amma ya baka to madalla sai an jima madalla ai kaga bai yi ba gobe ba zai sake baka ba wannan yana sahihu ibn Hibban to hadisin Abdullah ibn Umar kenan kuma akwai riwayar Abdullah ibn Abbas shine sahabi na biyu riwayar Abdullah ibn Abbas tana cikin sunan Abi Dawud kitabul adab abwabun nawmi hadisi na 2107 anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ista'aza billahi fa'izuhu wanda ya nemi tsari ta amfani da sunan Allah ku bashi tsaro wa man sa'alakum biwajhi Allah wanda ya roke ku yayi amfani da kalmar fuskar Allah dan fuskar Allah kaban fa'atuhu to ku bashi an samu kari har yanzu yana silsilatu sahiha hadisi na 253 yana sahihul jami'i saghir hadisi na 620 yana ma littafin adabul mufrad za mu kawo gare shi insha Allah ta'ala sannan sahabi na uku shine Abu Huraira hadisinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sa'alakum billah wanda ya roke ku ta amfani da sunan Allah fa'atuhu sai ku bashi wa man da'akum fa'ajibuhu wanda ya kira ku ku amsa masa hadisin yana sahihul jami'i saghir hadisi na 2268 sahabi na hudu shine Buraida bin al-Husayb hadisin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ista'adha billahi azza wa jalla wanda ya nemi tsaro ta amfani da sunan Allah magwayi mai buwaya da daukaka ku bashi tsaro wa man sa'ala biwajhi Allah fa'atuhu wanda ya roke ku yi amfani da fuskar Allah yayi amfani da kalmar dan fuskar Allah kuban fa'atuhu ta ku bashi wadannan hadisai suna daga cikin dalilai da yasa malamai suke cewa babu kyau mutun ya maka alkhairi kamar da shi babu kyau mutun ya maka alkhairi kamar da shi akwai hadisin Khalid bin Adi al-Juhani yana silsilatu sahiha hadisi na 2005 annabi sallallahu alaihi wasallam yace man balagahu ma'rufun min akhihi min ghairi mas'alatin wala israfi nafsin idan alkhairi yazo maka daga wajen dan uwa baka roka ba baka yi kwadayi ba baka roka ba baka nuna alamar ma kana kwadayin ba kawai sai ga alheri yazo gare ka sadaka ce kyauta ce zakka ce kaga baka yi zaton zaka samu ba kwatsam kawai sai aka baka annabi sallallahu alaihi wasallam yace fali yaqbaluhu sai ya karba wala yarudduhu kuma kada ya mayar da wannan kyautan baka nema ba baka roka ba baka mai kwadayi ba baka yi tamani ba kawai sai ga alheri yazo gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilayhi saboda arziki ne wanda Allah ya koro maka arziki ne Allah ya koro maka babu kyau mutum ya mayar da kyauta akwai mutumin da za a bashi zakka daga baya idan ya bata da mutumin sai ya dau zakkan ya dawo ya sallama yana gida kuwa to kuma baya nan gashi in ya dawo ku bashi ku ce mai bana bukatan zakkan shi yana ganin abin gwaninta ne bai san ya saba wata ka'ida mai girma na manzon Allah ba haramun ne baka nema ba ya baka sadaka ce zakka ce duk wani abin da ya zama mutum ya baka kuma komai wadatanka kana zaune sai wani yazo ya ce mallan ga sadaka sai kai tafi ka ba mu riyo shi kai arziki a'a wannan ya saba ma sunnar manzon Allah baka nema ba kuma shi bai ma san ka ba saboda haka Allah ne ya koro arzikin zuwa gare ka inji annabi sallallahu alaihi wasallam to amma duk da haka akwai kyaututtuka waɗanda shari'a ta halatta mutun ya mai da su wanda har mun kirga wasu a darasi na 24 inda mayar da kyauta yake halatta akwai kashaful qina litafin al-imam Mansur bin Yunus al-Buhuti ɗaya daga cikin littafan fiqh na masabar al-imam Ahmad bin Hanbal mujallal na shafi na 322 malamin yace akwai nau'ukan kyauta waɗanda ke halatta mutun ya mayar da su ya kirga yace ya juzu radduha yani al-ahadiyya li umurin idan mutum ya ma kyauta akwai abubuwa kamar guda hudu waɗanda ke halatta ka mayar da wannan kyauta na ɗaya misla an yurida akhzaha bi aqdi mu'awaba mutum ne bai tashi baka kyauta ba sai da ka zo gaban kayansa zaka saya da yawa mutane suna irin wannan kyauta ba laifi bane ka zo ka same shi a gaban kayansa wani ina son kayan nan zan saya ya ce ah dauka kawai na baka kana da damar ka ce a'a saboda ai ka riga ka zo da nufin ciniki tunda ka zo da nufin ciniki kyauta ba za ta kau da shi ba sai in ka ga dama musamman saboda akwai hadisi wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma inda a ce kyautar yayi nufinta kamata yayi a ce ya bi ka har gida da ita ba sai ka zo wajen shagonsa kafin zai baka ba tana yiwuwa ya zama takura ce gare shi domin da yawa haka na faruwa mutum ya tashi da kansa musamman almajirai mutum ya taho shagon wani zai sai kaya dama kuma sun san juna saboda jin kunya sai ce a malam bar kudinka kawai alhali zuciyarsa bata kulla ba ya ji nauyi ne a ce yayi ciniki da wannan malami wannan dalilin yasa malamai suke cewa ba laifi bane saboda in mutum ya ki wannan kyautan saboda tana yiwuwa ya zama kuntatawa ga mai sai da kayan abin da ya faru kenan tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da Jabir bin Abdullah akwai hadisin da Jabir ba da labari yace aqbalna min makkata ila almadina ma'a rasulillah mun baro makka zamu taho madina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga tafiya tsakanin makka da madina akwai nisan gaske fa'talla jamali sai raqumi na ya samu matsala fa kuntu ala jamalin saqalin ya zama ina kan rakumi shi wannan rakumi sai zama yana da saidi baya tafiya inna ma huwa fi akhiril qawmi ana cikin tawaga ayari Jabir ya waye gari shine a karshe mutane duk sun tafi sun bar shi ga tafiyar mai nisan gaske ko a mota zaka tafi tsakanin Madina da Makka akwai gajiya bare a ce mutum yana kan rakumi kuma rakumin gashi ya samu matsala to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama yana baya hikimar Allah subhanahu wa ta'ala saboda ko za a samu wanda matsala ta same shi manzon Allah ya taimaka mishi fa marra bin nabiyyi sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa fa qala sai yace man haza wa nake gani Jabir yace Jabir bin Abdullah ne qala yace malaka me yasa meka kunta sai nace inni ala jamalin safali ina kan wani raƙumi ne mai sauki gashi ya samu matsala bai sauri قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي أما أكا قبيب كان دا وتأسان دا أهنونك قلت نتي نعم إنا ديتا قال سي أعطيني هبانيشي فأعطيته سينا باما النبي صلى الله عليه وسلم ونأسان دا فضربه سيما زا الله يدي كيراكو من دا ونسان دا لوكا چند يدي كيشي فزجاره يتعا وترمسا شي كينا sai zama kamar wata damuwa ce take tare da raƙumin Allah ya cire wannan damuwa nan take fa kana min zalikal makan min awwalil qaumi daga wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar ma raƙumin nan daga wannan gurin raƙumi ya zama kuma shine a gaban jama'a babu wani raƙumi da ke iya kama shi yana gaba sai sauran jama'a na bi ana ta tafiya فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم sai kokari har da ya cimma ya iso gare ni sai manzon Allah ya ce min kaifa taraba iraka yanzu ya kake ganin raƙumin naka kuma kala sai ya ce qultu bi khairin ay raƙumin yanzu yana tare da alkhair kad asabat barakatuka albarkan addu'arka ta same shi wannan albarka wato ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wannan raƙumi ya zabura damuwar da yake da ita Allah ya kauda ita sai manzon Allah ya ce masa afatabi'uni shin zaka saida min shi summa zaka iya sayar min da raƙumin nan kaga babu tunanin ciniki haka nan kudin sai manzon Allah ya ce ko zaka saida min shi qala li yace bi'ni jamalaka sayar min da raƙumin nan qala qultu la sai nace a ciniki kuma ni da kai ya rasulullah bal huwa laka na baka to kaga ai abinda ake gudu abinda ake gudu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka sayar mu yace ana baka to yanzu idan annabi ya karbi raƙumin Jabir fa kaga Jabir ya zama matalauci kala sai manzo Allah yace la bal bi'nihi ka sayar mu kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki karban wannan kyauta kala qultu sai nace la bal huwa laka ya rasulullah ni fa badan sayar maka ba wannan raƙumi na baka shi qala sai manzo Allah yace la bal bi'nihi naki ka sayar mun qala qultu sai nace fa inna li rajulin alayya uqiyati zahabin to tunda ka ce haka ya rasulullah akwai uqiyata zinari 40 da wani abu wanda wani ke bi na bashi fa huwa laka biha in ka maida wato ka kawo wannan zinari 40 shikenan sai ya zama kada ka karbi raƙumi qala sai manzo Allah yace kad akhastu huna karba na yarda fataballag alaihi ila almadina amma duk da haka na kyale ka ka hawo wannan raƙumi har dai a isa madina tunda an kullace ciniki kaga raƙumi ya zama na annabi sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah yace na barka kai tafiya kan raƙumin na har dai mu isa madina falamma danauna min almadina akhastu artahil lokacin da muka kusa da madina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ina shirye-shirye haka sai ya ce min aina turidu ina kake son zaka tafi kuntu sai nace tazawwajtu mar'atan ayya rasulullah na auri wata mata hal tazawwajta har kai aure ce na yi aure bikran am sayyiba budurwa koko bazawara kuntu sai nace tazawwajtu sayyiban bazawara na aura فقال سيما ذا الله يتي هلا تزوجت بكرا ميانك أوربو دروا تلائبها وتلائبك كيوا سادة إتتيوا سادة كي تندك جابر ياروني قلت سيناتي يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ما هي فينا يا رسول ko a wata riwaya yace mahaifina yayi mutuwar shahada a yakin Uhudu wali akhawatun sigaru ina da kannai kanana ina da kannai mata kanana fakaritu an atazawwaja mislahunna na kyamace a ce na auri sa'an su idan na auro wata wacce wato bai zama tsara su ce ya zama shekarun su kusan daya fala tu'addibuhunna ba za ta iya musu ladabi ba wala taqumu alaihinna ba ta iya tsayuwa akan su da umarni ko hana su wani aikata wani abu tunda sa'a su ce fatazawwajtu sayyiban saboda haka sai na auri bazawara litaqumu alaihinna wa tu'addibuhunna saboda ita bazawara ita ce za ta iya tsayawa ta kula da waɗannan yara kuma har ma ta musu ladabi kala sai manzo Allah ya ce fa zalika lalle wannan ya dace kaga ya nuna cewa akwai hikima wajen aure akwai buƙatar kai tunani irin matar da zaka aura kafin ka kawo gida domin akwai matar da zaka aura ka kawo gida ta farraka ma jama'a kuma ba wai halinta bane la bata dace bane da yanayin gidanka bata dace ba mutumin da ya zama kamar yadda Jabir ya faɗa akwai yara akwai kannansa kuma ya zama ya auro sa'ansu to tarbiya da ake fatan a samu wata tayi ma yara wannan tarbiyan kaga an rasa kuma ba ta iya cewa ku yi ko ku bari annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wannan hikimar daidai ne qala falamma qadimtu almadina lokacin da muka iso madina qala rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bilal a'tihi uqiya min zahabin wa zidhu bilal kaje ka bashi uqiya na zinari ka bashi zinari 40 kuma bayan ka bashi zinari 40 ka kara masa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yabon mutumin da ke da kirki wajen ciniki saboda haka yana bada misali akai an kulla ciniki raƙumi za a bada zinari 40 ne manzo Allah yake a bada 40 din kuma ayi kari akai to bayan an bayar ya shine Jabir ya ce fa a'tani uqiyatan min zahabin wa zadani qiratan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani fa a'tani samanahu wa raddahu alayya na tafi sai ya kira ni yace kana tamani na sai raƙumin ka saboda naga yayi lafiya manzo Allah ya ce a nayi nufin kyauta ne gare ka ka dau kudin kuma ka tayi da raƙumi hadisin yana sahihul bukhari kitabul wikala da muslim kitabul musaqat ga wannan yana nuna halalcin mai kaya yayi kyauta halalcin mai kaya ya bada kyauta abinda aka hana shi ne sharadi akai zaka yi mamaki mutumin da yazo sayan abu sai aka ce ga kari sai ya ce ni ban son gyara ba ya ba zaka karbi kyautar da baka nema ba baka nemi kyautan ba haka kawai mutum yace ga kyauta na maka kari wannan ya shafi kamar abinda manzon Allah ya faɗa malamai sun ce ba laifi bane akai sai dai idan ya zama an yi sharadi akan sa in ka zo fatawa mu'asira shafi na 146 to wannan kyauta na farko kenan kaga babu laifi don ka zo sayan abu sai mutum yace na bar maka kana da damar ka ce a ni ban yarda ba sai dai mu yi ciniki tunda abin da ya kawo ni in saya ne ba na zo ba dai in karbi kyauta inda kyautar yake nufin ka da shi da zai bi ka inda kake baka amma kuma ba laifi bane don ka karba din illa dai tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki karba yana nuna babu laifi don mutum ya ki karban kyauta a lokacin da ya taho da nufin ciniki akan wannan abu na biyu wato shine ya kasance kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisan da muka karanta dinnan wanda aka mar kyauta ya rama kaga manzon Allah ya mana umarni idan an maka kyauta ka rama to mata suna da wani hali idan mace ta haihu sukan yi kokari su mata su kawo taimako su bata amma wannan kyautar da mata suke bayarwa ba irin na maza bane kai idan ka samu haihuwa na baka kyauta bana neman ka ka mayar min amma idan mace ta yi kyauta ga wata akasari mata suna da wannan hali ko dai lokacin biki to babu takarda amma wallahi sun haddace sun rike ko matan sun kai 1000 don haka idan ta kawo kyauta lokacin da ita ma itta za ta yi aure to za ta mayar da shi za ta dan kara akai kuma ba su manta komai yawan matan komi yawa matan. To anan sai malamai suka ce idan mace ta yi aure tunda matan suna da wannan hali, shikenan sai ga wata ta kawo kyautan 10,000. Ke kuma gaskiya nan gaba da wuya ki samu irin 10,000. To lokacin da ta kawo 10,000 ta ce ga gudunmawa na, sai ki ce a ba ni so, saboda ranar biya ba za ki samu hanyar biya ba. Don haka malamai suka halatta abu ya kuna al-mu'ta la yaqna'u bisawabil mu'tad, matukar idan ita wannan mata ba mai iya karban abin da ya gaza hakan ba ne. Don tana yawa lokacin da auren yarta in ya tashi, ita kuma sai ta kawo naira 1,000, ta ce haba yaushe zan karbi 1,000, kin manta ne, 10,000 fa na baki. To maganin haka shi ne, dama da ka kawo 10,000 ta ce a bana bukata, don Allah a yi haƙuri a riƙe, tunda dama akwai bukatar a rama, kuma wannan umarnin manzon Allah ne. Lima fil qabuli min al-mashaqqati hina idhin, domin idan ta karɓi wannan kyauta a yanzu, to ranar biya fa za ta wahala, ranar biya za ta wahala. Saboda haka a nan malamai sun halatta ƙin karɓan kyauta mai manufa, kyautar da ta zama akwai manufar a rama, kuma ranar ramawar za ka wahala wajen biya, to lokacin da mutum ya baka kana da damar ka ƙi karɓa. To sannan na uku shi ne kyautar da ya zama a bayan an yi roƙo, wastishrafun nafsi laha, wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kan babu laifi don mutum ya mai da shi. Wannan yana cikin kashaful qina na al-imam al-buhuti a mujallal na hudu shafi na 322. Akwai nau'i na hudu wanda malamai suke cewa yana halatta mutum ya mai da shi, wato shi ne kyautan da aka yi gori a bayansa. Mai don mutumin da ya maka alkhairi daga baya goranta ma, kana da damar ka mayar masa, domin da zaran ya goranta maka ya nuna ba don Allah ya ba. Idan ya goranta ma, to ya nuna cewa ba don Allah ya ba, saboda haka kana da damar ka mayar masa. Li qat'il minna idza kana alal akhiz min fihi fihi minnatun, ya zama ka karba mutumin kuma daga baya ya goranta maka, to tunda akwai gori a kai, to mayar da wannan kyautan shi ne. Kaga akwai bambanci da bayani da muka gabatar da fari. Wancan mutum ne ya maka alkhairi, baka nema ba, baka roƙa ba, baka yi tammani ba, haramun ne ka mai da wannan kyauta. Wannan kuwa mutum ne ya maka kyauta ko sadaka ko ya maka wani alkhairi daga baya sai ya goranta maka, to tunda ya goranta maka kana da damar ka mai da masa, an halatta ma. Wannan halal ne, saboda me? Saboda ka tsira da mutuncinka. Shari'a ta halatta ma tsira da mutuncinka. Sannan abin da ya zama kyauta na haram, wanda shine na biyar, waɗannan dalilai suna sa mutum ya mai da kyauta, amma in ba haka ba, idan aka ma alkhairi bai da kyau ka mai da wannan alkhairi. Da 11, babu mallam yajidil mukafa'ata falyad'u lahu, wannan babi yana magana akan cewa wanda ya bai samu abin rama kyautar da aka masa ba, mallam yajidil mukafa'ata, wanda bai samu abin da zai rama alkhairin da aka bashi ba, falyad'u lahu, sai ya masa addu'a. Hadisi 217. Haddathana Musa bin Isma'il qala haddathana Hammad bin Salama an Sabit bin Aslam al-Bunani an Anas bin Malik al-Ansari. Hadisi Anas bin Malik anna al-muhajirina, sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam kashi biyu ne, kashi guda ana kiransa al-muhajirun, sune wadanda suka yi hijira daga garuruwan su suka dawo Madina. Al-ansar sune mutanen Madina waɗanda suka riƙa ba da taimako ga waɗanda suka yi hijira suna dawowa garin. Musulman da ke garin Madina sune al-ansar, wannan dalili yasa ake kiransu al-ansar, waɗanda suka yi ta ba da taimako, sun ba da taimako da rayukansu da dukiyansu. Anas ya ba da labari ya ce su al-muhajiruna ɗinnan waɗanda suka yi ƙaura suka dawo Madina, ƙalu sun taɓa kai damuwarsu ga annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce ya rasulallah zahabal ansaru bil ajri kulli, al-ansar sahabban ka mazauna Madina ɗinnan sun riga sun tafi da dukkan lada, sun tafi da dukkan lada. Kala sai manzo Allah ya ce la ba su tafi da dukkan lada ba, ma da autumullaha lahum, matukar kuna roƙa musu Allah, wa asnaitum alaihim bihi, kuma kuna yaba musu akan alkhairin da kuka samu ta wajensu, matukar kuna roƙa musu Allah ya saka musu da alkhairi, kuma kuna yaba musu akan alkhairin da suka yi muku, to ba su tafi da dukkan ladan ba, kuna nan har yanzu kuna tarayya akan ladan. Hadisin yana Sunan Tirmidhi Kitabul Qiyama, haka nan yana Sunan Abi Dawud Kitabul Adab babun fi shukrul ma'ruf, da Sunan Nasa'i Kitabuz Zina babu ma yaqulu liman sana'a ilayhi ma'rufan. Yanda yazo cikin littafin Sunan Nasa'i, Anas bin Malik yace qalatil muhajirun, al muhajiruna wato wadanda suka yi kaura suka dawo Madina, suka ce ya Rasulullah, zahabatil ansaru bil ajri kullihi, zahabatil ansaru bil ajri kullihi, lafazin ya dan bambanta da yanda yazo cikin adabul mufrad. Musulman Madina sun tafi da lada baki dayan sa. Ma ra'ayna qauman ahsana nawalan likaseer, ma mutaba ganin mutane waɗanda alkhairin su yake da yawa irin mutanen garin Madina ba. Wala ahsana muwasatan fi qalilin minhum, walaqad kafawna almu'nata wa ashrakuna fil mahna, ba mu taba ganin jama'a masu halin kirki irin mutanen wannan garin ba, sun dauke mana wahala duka, duk wani abu na dawainiya gaba ɗaya sun dauke, illa kawai mu yanzu zaune muke ana bamu munaci, babu da wani aiki. Mutanen Madina suna da halin kwarai. Sai manzo Allah ya ce alaysa tufnuna alaihim bihi, ba kwa yaba musu akan abin da suke muku, wataduuna lahum, kuna musu addu'a, qalu bala, suka ce muna yi ya Rasulullah. Kala sai ce fazaka bizaka, to ai wannan ya biya wancan, wannan ya biya wancan, wato duk kirkin mai kirki idan za ka mar addu'a ka yaba masa, to wallahi kai ma ka samu lada kamar nashi, komai yawan kirkin sa, inda za ka yi addu'a an gama. Kada abinda ake so da kai abu biyu, kamar yadda yazo cikin hadisin nan, ma da autumullaha lahum wa asnaitum alaihim bihi, ku roƙa musu Allah kuma ku yaba musu, don addu'ar kadai bata isa ba, sai ka yaba mar. Yaba wannan shike sa mutum ya ƙara ƙaimi, ya ƙara kuzari wajen aikin alkhairi. Wannan yazo yana sahihu targhib hadisin 967 littafin Tuhfatul Ahwazi mujallal na 7 shafin 203. Al-Mubarak Furi yace ay ma dumtum tad'una lahum bi khairin, in dai kuna musu addu'a na alkhairi, to ai kuna tarayya da alada, fa inna du'aakum yaqumu bi hasanatihim ilaykum wa sawab hasanatikum raji'un alaykum, addu'an da kuke yi yana wato yana zama daidai wato alkhairin da aka yi muku, sannan kuma ku samu lada ya dawo muku, domin in kai mutum addu'a kana samun lada, in kai mutum addu'a kana samun lada. Wato saboda haka yasa sakayya ce gare su, kamar suna cewa fa kaifa nujazihim, taya za a yi mu saka wa mutanen garin nan irin kyakkyawan karban da suka yi mana. Sai manzo Allah ya ce laysa al'amru kama za'amtum, fa innakum idza asnaytum alaihim shukran li sani'ihim wa dumtum alaihim faqad jazaytumuhum, idan dai ya zama za ku yaba musu lokacin da suka yi muku alkhairi, idan kun yaba sannan kuma ku yi ta musu addu'a, to ladan ku kusan ɗaya ne, su da suka yi muku alkhairi da ku kuma da kuka yi godiya akan alkhairin da aka yi muku, sannan kuka yi ta yabawa. To idan ka lura da hadisai da muka yi ta karantawa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana umurtan mu da rama alkhairi, yana umurtan mu da cewa idan an mana alkhairi mu rama. Shin rama alkhairin nan dole ne ko kuwa ba dole ba? Malamai da dama suna cewa sunna ne, ba dole bane idan mu ce maka alkhairi. Saboda haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya ce ku rama alkhairin da aka yi muku, sai ya ce idan ba ku samu abin da za ku rama ba, sai a je mataki na gaba. Wannan yana cikin Kashaful Qina. يصن لمن أهديت إليه أن يصيب عليها سنة ني غواند أكا مسا كيوتا يراما أتوباء تيوا فريلاني littafin kashaful kinana al-imam al-buhuti mujallad shafi na 322 saboda akwai hadisin aisha kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni dinnan aisha tace haka rayuwar manzon Allah ta kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka maka alkhairi kai kokari karama kar ka zauna kullun kai sai dai a baka tunaninka kullun shine ya za a yi in saka ma wannan mutumin abin da ya min to idan kana da wannan tunani babu shakka akwai riko da sunnar manzon Allah tare da kai kana rasulullahi yaqbalu alhadiyata wa yusibu alaiha hadisin al-imam al-bukhari yana sahih al-bukhari aisha ta bamu labari annabi sallallahu alaihi wasallam yana karban kyauta kuma yana ramawa yana sakawa akan kyautan da aka bashi fa in lam yastati an yusiba alaiha idan mutum bai sa ba zai iya ramawa ba fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyazkurha to ya tabbata ya ambaci wannan alkhairi wal yusni ala sahibiha alladhi ahdaha ya zama kaya ba ma mutumin da ya baka wannan alkhairi idan kaya ba masa sannan mataki na uku kai addu'a shine kace jazakallahu khairan Allah ya saka ma da alkhairi saboda hadisin Jabir annabi sallallahu alaihi wasallam yace man utiya ata'an fawajada falyujzihi wanda aka masa alkhairi yaji dadi to ya saka fa in lam yajid falyusni bihi idan bai samu abin da zai saka ba fa sai ya yaba faman asna bihi faqad shakara huwa man katamahu faqad kafara da shine hadisin farko da muka karanta amma wannan lafazin yana sunan abi daud sai babi na 112 man lam yashkurin nasa wanda baya godiya ga mutane hadisin 218 haddathana musa bin isma'il qala haddathana ar-rabi'u bin muslim qala haddathana muhammad bin ziyad an abi hurairata an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace la yashkuru allahu yazo da rufu'a wannan hadisin ya zo da lafazi har kashi uku kuma kowane lafazin ya inganta daga manzon Allah da yawa wasu sukan dauka kamar kuskure ne sanya rufu'a din nan la yanda ya zo din nan haka babu shakka hadisin ya tabbata la yashkuru Allahu man la yashkuru nasa to idan ya zo da bamma la yashkuru Allahu wato Allah ba zai yi godiya ba man la yashkuru nasa ga wanda baya godewa mutane Allah ba zai yi godiya ba ga wanda baya godewa mutane ashe kaga Allah mai godiya ne inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala mai yin godiya ne ga bayinsa Allah yana godiya ga bayinsa a gidan aljanna Allah ka samu na cikin wadanda zaka yi musu godiya to cewa Allah ba zai yi godiya ga wanda bai gode wa mutane ba shine lafazin da yazo cikin al-adabul mufrad hadisin yana musnadul imam ahmad hadisin 7495 hadisin yana sunan abi daud kitabul adab babun fi shukrul ma'ruf kuma yana sunan tirmizi kitabul birri wassila babu ma jaa fi shukri liman ahsana ilayka amma hadisin yanda yazo cikin sunan tirmizi sabanin riwayar abu huraira da take adabul mufrad hadisin abu sa'idin al-khudri sunan tirmizi hadisin abu sa'idin al-khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yace man lam yashkurin nasa lam yashkurillah wanda bai gode wa mutane ba to bai gode ma Allah ba bayan da yazo cikin adabul mufrad bane la yashkuru Allahu man la yashkurun nasa Allah bai yin godiya ga wanda bai gode wa mutane sannan man lam yashkurin nasa lam yashkurillah wanda bai gode wa mutane ba to bai gode ma Allah ba kaga sahabbai biyu sahabi na uku shine An-Nu'man bin Bashir hadisin sa annabi sallallahu alaihi wasallam An-Nu'man bin Bashir yace ya ji manzon Allah akan minbari yana cewa man lam yashkuril qalila lam yashkuril kaseera wanda bai gode ma kadan to bai gode wa mai yawa wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah wanda bai gode wa mutane to bai gode ma Allah at-tahaddusu bi ni'matillahi shukr wato ka furta kai bayani kai hira game da ni'imar da Allah ya maka ita kanta godiya ce wa tarkuha kufurun rashin yin haka din butulci ne hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisin 3109 da silsilatu sahiha hadisin 667 kuma hadisin ya zo da lafazin la yashkurullaha man la yashkurun nasa kaga sabani yanda yazo la yashkurullahu la yashkurullaha man la yashkurun nasa to anan wanda bai gode wa mutane ba ma'anarsa bai gode ma Allah ba wanda bai gode wa mutane ba to bai gode ma Allah ba wannan riwayar mata inganta tana sahihul jami'i sagir hadisi na 6601 da silsilatu sahiha hadisi na 416 daga cikin wadanda suka ruwaito hadisin akwai Usama bin Zaidin a hadisin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ashkarun nasi lillahi ta'ala wanda yafi dukkan mutane godiya ga Allah ashkaruhum linnasi shine wanda yafi dukkan mutane godiya ga mutane waye yafi godiya ga Allah sai ku duba wanda yafi yin godiya ga mutane wanda yafi tsanantawa da kyautata godiya ga mutun to shine wanda yafi tsanantawa da kuma kyautata godiya ga Allah subhanahu wataala hadisin yana musnad al-imam ahmad da kuma al-mu'jam al-kabir na al-imam at-tabrani hadisin Usama bin Zaid akwai riwayar al-ash'af bin qais annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ashkara an-nasi ilayhi azza wa jalla wanda yafi dukkan mutane godiya ga Allah mabuwayi mai daukaka ashkaruhum lin-nasi shine wanda yafi dukkan mutane godiya ga yan adam wanda yafi kowa godiya ga Allah shine wanda yafi kowa godiya ga dan adam kaga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tana karantar da mu hali na kyautata godiya idan ni'ima ta zo gare ka idan an maka ni'ima to ka kyautata godiya wannan godiyan a sunnar manzon Allah sharadi ne ma kafin ka tabbata mai gode ma Allah sharadi ne ka zama mai godiya ga mutane kafin ka zama mai gode ma Allah don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mallam la yashkurullaha man la yashkurun nasa duk wanda bai gode wa mutane ba to bai gode ma Allah ba sannan la yashkurullahu man la yashkurun nasa Allah ba zai maka ma godiyar ba in baka gode wa mutanen ba wannan shi ne lafazin da yazo cikin adabul mufrad sannan akwai hadisin Usama har yanzu wata riwaya yana cewa man suni'a ilayhi ma'rufun wanda aka masa wani alkhairi faƙala lifa'ilihi sai ya gaya ma wanda ya masa alkhairin jazakallahu khairan hadisin Usama bin Zaid idan aka maka alkhairi sai ka ce ma wanda ya maka alkhairin jazakallahu khairan Allah ya saka ma da alkhairi faqad ablagha fi sana'i to ya kai makura ta wajen yabo idan da zaka ce jazakallahu khairan to babu sauran magiya ka gama komai dan babu wani lafazi da zaka ƙara akai kuma wanda zai nuna cewa ka yaba ma wannan alkhairi da akai maka hadisin yana sunanu tirmizi da sunanu nasa'i yana sahihul jami'i sagir hadisi na 6368 babu addu'a da tafi wannan addu'a daraja ta wajen alkhairi duk abinda zaka faɗa idan aka ce jazakallahu khairan Allah ya saka ma da mafi alkhairi wato kai da kamun wannan alkhairin Allah ya baka alkhairin da ya fi shi alkhairin Allah ko ya fi wanda mutum ya maka saboda haka addu'anka wannan addu'a ce mai girman gaske saboda alkhairin Allah babu mai iya kimanta girmansa kana roƙa ma wannan mutumin da ya maka alkhairi ya samu alkhairi na Allah kuma baka ce ga iyakansa ba kace Allah ka bashi alkhairin da ya fi wanda ya bani kaga Allah yana iya bashi aljanna mai daraja ta 100 saboda wannan alkhairi baka kyamatar haka kai dai kana roƙa mar Allah ya saka mar da fiye da abin da ya baka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan idan mutum ya faɗi wannan lafazi to ya tsananta ya kai makura ta wajen yabo ga wanda ya masa alkhairi din don haka yasa malamai suke cewa godiya ga dan adam yana zama dole, yana zama dole saboda waɗannan hadisai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akai. Ka godewa mutum saboda wata ni'ima da ta zo ta hannunsa, ta hanyarsa, dole ne. Misal daga ciki akwai waɗanda suka yi magana akan hadisin, akwai al-Imam Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad Al-Khattabi mai ma'alimu sunan sharhi na sunan Abi Dawud. Al-Imam Al-Khattabi yana cikin masana hadisi waɗanda ana alfahari da su ƙwarai, don yana cikin malaman hadisi na zamanin farko, shekararsa 1049 rabuwansa da duniya a yau. Saboda haka yasa sharhinsa yana da kima, sharhinsa ma'alimu sunan, kuma duk wani sharhi da aka yi masa sunan Abi Dawud sai kaga ana komawa ga sharhin al-Imam al-Khattabi saboda shi ne na farko. A mujallad na hudu shafi na 113 ya ce, haza ya ta'awwalu ala wajhayni ahaduhuma anna man kana min tab'ihi wa 'adatihi kufranu ni'matillah. Malamai suna fassara wannan hadisin da cewa wanda bai gode wa mutane ba, bai gode ma Allah ba. Yace hanya ta farko da ake fassara wannan hadisin shine, idan mutum ya zama al'adarsa ce, ɗabi'arsa ce, idan an masa alkhairi bai godiya, tarku shukri li ma'rufihim, za a masa alkhairi amma ba zai gode ba, kana min adatihi kufranu ni'matillahi ta'ala, to babu shakka wannan mutumin al'adarsa ce ya ƙi yin godiya ga Allah subhanahu wata'ala. Wato abinda ake nufi, alamar da ake gane cewa mutum yana gode ma Allah shine, yana gode wa mutane. Idan ka ga mutum bai godiya ga mutane, to bai gode ma Allah. Wannan shine hanya fassaran wannan hadisin nan na farko. Na biyu, anna Allah subhanahu la yaqbalu shukra al-abdi. Fassara ta biyu na wannan hadisin shine, Allah ba zai karbi godiyar bawa ba, ala ihsanihi alayhi, saboda wata kyautatawa da Allah ya masa. Iza kana al-abdu la yashkuru ihsanan nas, idan ya kasance shi mutum baya godiya ga ni'imar da mutane suka yi masa. Wa yakfuru ma'rufahum liittisali ahad al-amrayn bil akhar, shi Allah madaukaki idan zai baka abu ai yana sababi ne, to idan baka daraja wannan sababin ba, ya gwada cewar baka gode mar ba sababin da wannan ni'imar ta iso gare ka. Kamar yadda al-Imam al-Khattabi ya faɗa haka, yazo cikin Tuhfatul Ahwazi mujallal na shida shafi na 61. Al-Qadi Iyaw shi ma yana cikin masana hadisi da daddu waɗanda ake alfahari da bayaninsu, mai littafin Ashifa shekararsa 893 da suka wuce da rasuwa, yana cewa wa haza imma li anna shukrahu ta'ala innama yatimmu bi mutawa'atihi wa imtisali amrihi, ba a cewa ka gode ma Allah sai ka bi umarninsa. Wa anna mimma umira bihi, daga cikin abin da aka yi umarni shine shukrun nasi, kai wa mutane godiya. To idan baka yi wa mutane godiya ba, kaga baka bi umarnin Allah ba. Saboda haka don ka ce na gode maka ya Allah, wannan godiyar ba ta yi tasiri ba, a aikace baka yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala ba. Wa hum wasa'iqu fi isali ni'amillahi ilay, alhali mutane su ne suka zama wato tsaka-tsaki, su ne Allah ya ba wa ni'imar, ni'imar ta iso gare ka, su ne suka zama sababin isowar ni'imar Allah zuwa gare ka. Faman lam yutawi'uhu fihi lam yakun mu'addiyan shukra ni'amihi, idan ya zama baka yi godiya ga hanyar da ka samu wannan ni'ima ba, to babu shakka baka gode ma Allah ba. Saboda ka ka'ida ne ka daraja hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo maka wannan ni'imar. Hakanan al-Imam Abdul Ra'uf al-Munawi shi ma mai littafin Faidul Qadir sharhin al-Jami'u Saghir na al-Imam Suyuti mujallal na farko shafi na 341 yana cewa ashkarun nasi lillahi ta'ala, ya'ani min aksarihim shukran lahu ashkaruhum linnasi, wanda yafi tsanantawa, yafi yawaita godiya ga Allah shine wanda yafi yawaita godiya ga mutane. Li'annahu subhanahu ja'ala lin-ni'ami wasa'ita minhum, saboda Allah madaukaki ya saka waɗannan su ne suka zama sababin isan ni'imarsa zuwa ga bayinsa. Wa aujaba shukra man ja'alahu sababan li'ifadatiha, Allah ya wajabta hanyar da ni'ima ta iso gare ka to kai ma wannan hanya godiya saboda haka sai al-imam al-munawi ya bada misali kamar annabawan Allah kamar sahabban annabi Muhammad kamar malamai domin idan shiriya ta iso gare ka ka samu shiriyar Allah idan ka samu shiriyar Allah abin mamaki ne ga wanda zai samu kansa cikin musulunci amma bai yi tunanin yanda musuluncin ya iso gare shi ba Allah ya sa mu gane domin ba haka kawai musuluncin ya tsallako daga Makka ya zo nan ba akwai matakai da ya bi kafin ya iso ya aka yi musulunci ya iso gare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama rayuwarsa ya bar duniya musulunci bai yadu ya fadada a duniya ba amma dai kasashen larabawa gaba ɗaya alhamdulillah musulunci ya shige su waye ya kawo musulunci gabas da yamma kudu da arewa sahabban annabi Muhammad in ka dauke su to babu shakka kakanninka ba musulmai bane su ne waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki kuma duk inda musulunci ya tafi a duniya babu waɗanda suka kai musuluncin nan banda sahabban manzon Allah shi yasa al-imam al-munawi yace to ai ba zai yiwu ka gode ma Allah ni'imar shiriya da ya maka ba ba tare da kayi addu'an alkhairi ga sahabban manzon Allah domin ko su suka kawo ma ni'ima bayan sahabban dan sun tafi aka samu al-ulama masana waɗanda suka yi ta rubuce wanda hatta kai ga aka samu littafi yanzu ga littafi muke karantawa wannan littafi da muke karantawa yana bamu wato ainihin ilimi game da abinda manzon Allah ya karantar da mu tattare da halaye na kirki da kuma halaye na banza wa ya rubuta wannan littafi al-imam al-bukhari ashe akwai bukatar ya zama kai masa addu'an alkhairi kai masa fatan alkhairi kai mai godiya wato abinda al-imam munawi yake cewa idan mutum kaga bai daraja malamai bai daraja sahabban annabi bai daraja annabawa to ba al-lisafin su cikin masu godiya ga ni'imar Allah kuma gaskiya ne don dole ne mutum ya bi sababi kila sai ka bi sababi fa ziyadatul abdi fi shukrihim ziyada fi shukri rabbih inda duk aka samu mutum yana girmama malamai waɗanda ta hanyar su ne shiriyar Allah ke isowa gare shi to akwai alamar mutumin nan yana daraja Allah saboda ai hanyar da ni'imar ta iso gare ka ka girmama ta wannan ya gwada cewa ni'imar da Allah ya maka din ka ji dadin ta to saboda haka godiyarka ga Allah take tasiri yace idh huwa al-mun'im bil haqiqa fa shukruhum shukruhu godiya ga annabawa da sahabbai da malamai da duk wani wanda alkhairi ya biyo ta hannunsa kafin ya iso gare ka yana daga ka'idar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ni'amullahi minha bighairi wasita ka asli khilqatihi ni'imar Allah tana zuwa kashi biyu ga bawa yace akwai ni'imar Allah da bata bukatan tsakatsaki kai tsaye Allah ya maka ni'ima kamar misali halittarka kai tsaye Allah ya yi maka ba a cewa ai wane ne aka karbo halittar daga gunsa kafin na samu la wannan ni'ima ce tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala dan haka babu wasita wa hiya ma ala aidin nasi fatataqayyad bi shukrihi mukafa'ati wancan godiya ce tsakaninka da Allah amma ni'imar shiriya fa ni'imar shiriya bata iso gare ka kai tsaye ba ta bi an samu sababi an samu sababi kafin shiriyar nan ta iso gare ka to wannan sababin ka daraja shi daraja wannan sababi shike sa a ce kana cikin masu godiya ga Allah wato al-imam al-munawi da ya tsara bayanin sai ya nuna cewar baki daya ma babu abin da shedan yayi ma Allah alkawari a karon farko lokacin da Allah ya la'ance shi alkawarin da shedan yayi ma Allah shine zan yi iya kokari na yan adam su zama ba su godiya gare ka saboda godiya ga Allah tana da karfi a rayuwar dan adam kamar yanda yazo cikin suratul a'raf aya ta 17 iblis yake ma Allah rantsuwa thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim me yace a karshe wala tajidu aktsarahum shakirin ba za ka samu mafi yawan mutane masu godiya gare ka ba. Ashe kenan godiyan nan tana da girman gaske, tana da muhimmanci. Ka yi la'akari da irin ni'imar da Allah ya baka. Ni'ima da Allah ya baka in ma kai tsaye ne, in ma kai tsaye Allah tabaraka wa ta'ala ya maka wannan ni'ima kamar halittan ka kenan, to wannan godiyar tsakaninka ne da shi Allah. Ni'imar da kuma ya maka wanda akwai sababi an samu tsaka-tsaki, ni'imar ta biyo ta wata hanya kafin ta zo gare ka, to wallahi ko ka ce Allah na gode, in baka daraja wannan sababin ba godiyarka gare shi ba ta da ma'ana. Kaga kenan wajibi ne mu san da haka. Kaga bai ce wala tajidu aktsarhum sabirin ba, shi yasa malamai ke cewa godiya ga Allah wahalanta yafi hakuri, wahalanta yafi na hakuri. Hakuri yana da wahala amma godiya tafi wahala. Shi yasa bai ce wala tajidu aktsarhum sabirin, yace wala tajidu aktsarhum shakirin. Sheikh Abubakar Muhammad bin Abi Ishaq Al-Kalabazi yana cikin malamai na zamanin farko, masana hadisi, shekararsa 1057 da mutuwa a yau. Akwai littafinsa da ake kira Baharul Fawaid, wanda yayi akan sharhin hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin 143. Yace fa ma'anahu anna min al-qiyam bi shukrillah, yana daga alamar an tsaya da godiya ga Allah ta'ala, ala qadril wus'i wa taqati bazlal majhudi fi, alamar kama Allah godiya za a ga ka tsaya ka inda na in kana kokarin kaga ka daraja hanyar da ni'imar Allah ta iso gare ka. Da farko amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mukafa'ati man ata ilayka ma'rufan, ka saka ma mutumin da ya maka alkhairi. Me yasa aka ce ka saka mishi? Fa innahu muhtajun ila misli ma ata ilayka, komai wadatar dan adam idan ya maka alkhairi akwai inda ya gaza, akwai inda shi ma yake da bukata, akwai inda yake da bukata. Idan mutum kaga ya maka alkhairi yayi kokari ya fi karfin zuciyarsa ne, don ni'ima ba ta isan dan adam, ni'ima ba ta isan dan adam. Ji Annabi Ayyuba alaihi salam lokacin da Allah ya warkar da shi, lokacin da Allah ya warkar da shi sai ya masa ruwan zinari. Allah ya turo masa zinari kamar fari suna sauka, Annabi Ayyuba alaihi salam sai ya bar wanka yana tarawa. Allah ya ce masa ashe ban wadata ka ba, yace ya Allah to wake wadatuwa da ni'imarka, ai ni'imarka ba ta isan dan adam. A ce an maka ruwan zinari yana tarawa, wannan bai ishe ka, bai ce ina ni'imarka ya Allah ba ta isan dan adam. Babu mutumin da ni'imar Allah take wadatarsa, har mutum kaga ya dauki abu ya baka, to Allah ya taimake shi ne ya fi karfin zuciyarsa, to kai ma akwai bukatar ka jinjina masa ka saka mishi. Inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka hajatika ila masna'i indaka li'anna istina'ahu ilayka fi naf'i yajruhu ilayka, ba dole bane sai ta hanyar kuɗi da aka baka, akwai abinda zaka yi wanda zai nuna ka ji dadin alkhairi, wani abu na amfani ga wannan mutumin da ya maka alkhairi. Aw burrin yadfa'uhu anka aw hullatin yasudduhu laka wa huwa zu hulla misluka wa muhtajun ila daf'in wa naf'in kanat, yace duk abinda mutumin kaga ya baka to imma ya amfane ka ko ya kawar ma da wata damuwa, to shi ma yana da inda yake da bukata ko inda yake neman kariyar Allah, akwai abin da yake bukata a rayuwarsa, domin shi ma dan adam ne, shi ma dan adam ne, wato tare yake kamar yadda Bahaushe ke faɗa, muhtajun fa in qabaltahu bi mislihi ataita ilayhi bi misli ma ata ilayka faqad sawaituhu, ya zama abin da mutum ya baka sai kai kokarin kai ma kaimar kamar ka daidaita wannan ni'imar ne. Wa ni'matu lillahi alayka fil izni lahu bi istina'il ma'ruf ilayka, idan karama alkhairi ga mutum ka bi umarnin Allah, ka bi umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan ya tabbata cewa kai ma Allah godiya. Wa shukru lillahi alayka fardun wajibun, godiyar ga gare ka kuma inda akan ni'ima farilla ce wanda Allah subhanahu wataala ya shar'anta maka, don haka yasa dole ne kai godiya ga mutum idan ya maka alkhairi. dole ne ka yi godiya ga mutum idan ya maka alkhairi. Sakayyan gare shi baya zama dole sai in kana da halin saka mishi, kamar yadda muka yi bayani a baya. Don haka wannan hadisi ya tabbatar da cewa godiya ga Allah yana zuwa ta siffa kamar guda biyu, ko da yake hadisin yana karantar da mu ash-shukru ne. Akwai bambanci tsakanin alhamdu da kuma ash-shukru. Muna magana ne akan ash-shukru, amma idan aka ce alhamdu, wannan ya takaita ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abinda ke bambanta alhamdu da ash-shukru, malamai suna cewa alhamdu yahtassu bil lisani, alhamdu ya tsaya ga harshe bi khilafi ash-shukri. Amma idan aka ce ash-shukru fa huwa bil lisani wal qalbi wal jawarihi, da bakinka zaka ce nagode, shukura ne, sannan zuciyarka ya zama tana godiya ga wannan ni'ima, kuma gaɓuɓɓan jikinka su yi aiki da abin da aka yi maka umarni na wajen sharaɗin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma shukura fa, alhamdu fa, wannan ya tsaya ne ga yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala na harshe. Don haka yasa wasu malamai ke cewa shukura ta fi godiya, ta fi alhamdu wahala, duk da cewa alhamdu ya fi kuma shukura yawan lada. Don alhamdu yana shiga cikin zikirin Allah subhanahu wa ta'ala. Zikiri ne alhamdu, yana kasancewa bil lisani allal jamili, wa shukuru fi'ilun yunabbi'u an azimil mun'imi li ajlin ni'imati, wanda ya maka ni'ima sai ya zama kayi masa godiya, godiyan nan da jiki wanda kake nuna ka ji daɗin abin da ya aikata maka. Ibnul Qayyim al-Jawziya yana cikin malaman da suka yi magana sosai akan bambancin ash-shukuru da alhamdu, littafin Madarij Salikin da mujallal na biyu shafi na 246. Fa inna ash-shukra yaqa'u bil jawarihi wal hamdu yaqa'u bil qalbi wal lisani. Shukura yana tabbata akan gaɓuɓɓa na ɗan adam. Kaga in ka ce Allah na gode maka ni'imar da ka bani, a karatun da muka yi din nan godiya ka bata isa ba. Me yasa? Saboda godiya tana da sababi, wannan sababin sai ka daraja ta kafin godiyar ka ta tabbata. Shine karatun da muka yi akan shukura ne. Amma alhamdu fa, babu wanda ke sani tsakanin bawa sai Allah. Saboda ka duk inda ka zauna alhamdulillah, wannan yabo kake ma Allah mahaliccinka, ba a samun wani yana shiga ciki. Saboda haka yabo ga Allah ta fannin godiyar bawa a harshensa da zuciyarsa, wannan yana matsayin zikirin Allah. Amma godiya akan ni'imar Allah ba ta cika don ka yi ta da harshe sai kuma jikinka ya yi aiki. Allah ya sa mun gane bambanci. Saboda haka yasa in ka dubi tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam za ka gani ya bambanta mana alhamdu da ashukur. Misali, akwai hadisin da Aisha ta ba da labari, Allah ya kara mata yarda. Annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya kumu minal layl, yana tashi cikin dare ya tsaya ya dinga nafila, hatta ta tafattara qadamahu, sai da sawayensa suka tsatsage. Ni dai wallahi ban taba ganin mutumin da ya nafila kafansa ya fashe ba, ban taba gadi ba. To amma ka ji yanda hadisin da yake siffanta mana ibadar manzon Allah, tsayuwa ce kurum sai da kafa ta tsage. Fa qalat Aisha, Aisha tace lima tasna'u hadha ya rasulullah, dan me kake haka? وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. كيدما الله يا غيا منا سوره الفتح ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. الله يا مك غفر الليفن غبا دنا بايا اي كما تا هيك هوتا. قال سي منزا الله يتي افلا احب ان اكون عبدا شكورا, شين bai kamata in zan ina in kasance ina son in zama bawa mai godiya ba? Ashe kun ga godiya ta shukura ba harshe kawai bane, jikinsa yake aiki saboda ya tabbatar da wannan godiya. Wannan yana sahihu Bukhari da kuma sahihu Muslim. Kuma akwai hadisin Al-Mughira bin Shu'ba, shi ma ya bada labari irin na Aisha. In kana annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya kasance la yaquma li yusalliya hatta tarimu qadamahu aw saqahu. Shi Al-Mughira bin Shu'ba yace annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsaya a sallah har sai sawayensa sun kumbura, bai ce sun tsage ba, har sai sawayensa sun kukkumbura. A wata riwayar yace ko kwabirinsa ya kukkumbura. Fa yuqalu lahu, sai a ce masa, me yasa kake wahal da kanka kai da ma ka samu gafaran Allah? Fa yaqulu, sai ce, afala akunu abdan shakura, ashe bai kamata in zama bawa mai godiya ba? Kaga Aisha ta bada labarin wannan ibadar, Al-Mughira bin Shu'ba, Abu Huraira, Anas bin Malik, Abu Juhaifa, Wahab bin Abdullah, An-Nu'man bin Bashir, Abdullah bin Mas'ud, Abu Salama, Abdullah bin Abdin Al-Makhzumi. Wallahi duk sun tabbatar da wannan ibadar ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalilin saukan farkon suratul Fath kenan, lokacin da Allah ya saukar da wannan, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qama hatta tafakhat qadamahu. Wai lokacin da Allah ya saukar, sai kuma manzon Allah ya kama ibada da dama bai yi ma tsanani akan tafiye da yanzu ba. Sai da aka saukar da wannan, ya samu tabbacin gafaran Allah, ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, kuma Allah ya masa alƙawari, yutimma ni'matahu alayhi, Allah zai cika mar ni'imarsa. Sai manzo Allah ya kama ibadar da da can ma bai tsananta yin ibada irin ta ba. Inji waɗannan sahabbai suna cewa ta'abbada hatta sara ka sharakil bali, manzo Allah ya dinga ibada sai da yawa, sai da ya zama kamar wato zaren daure takalmi da ya tsufa, inda ka san haka yake kwance bai da ma kuzari. Wato saboda tsananta ibadar manzo Allah sai da ya zama jikinsa ma ya canza. فقالوا سكت يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال سيتي فهلا أكون عبدا شكورا؟ أشيبي كما تنزم باوا ميقوديا با سبو دهكا إن كالورا ذاك قاني أشي أكوبون بنشي زكان الحمد دا الشكور. إذن أكيمك نئمة, إذن أكيمك وتنئمة توقودير باتت أيواغ هرشي سيتا هدا دا أيكي, sai ta hada da aiki. Saboda haka yasa ko a cikin alqur'ani zaka ga idan Allah subhanahu wataala yana magana akan ni'ima, to zaka ga godiyar shukura yake magana akai, ba alhamdu ba. Alhamdu zikiri ne ga Allah subhanahu wataala. A suratul Nahl aya ta 114, fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba, ku ci daga arzikin da Allah ya baku na halal, ku ci daga arzikin da Allah ya baku na halal. Sai ya ce washkuru ni'matallahi, ku yi godiyar ni'imar Allah. To yanzu nan inda za ka dubi ka'idar da muka karanta, ai ba wai ka ce idan Allah ya baka abincin rana ka ci, mai yiwuwa ka wuni baka da abin da za ka ci da rana, kwatsam sai ga tuwo ya samu. Ba wai da ka gama ci ka ce na gode ma Allah. Shukura halal din nan da Allah ya baka, ka tabbata ka sarrafa shi a hanyar da Allah ya yarda da ita, to kayi ma Allah godiya. In kuntum iyahu ta'budu, saboda haka yasa ake cewa Annabi Nuhu alaihi salam, kamar yanda yazo cikin aka sunniya abdan shakura a suratul Isra, me yasa ake kiransa bawa mai yawan godiya? Kana yahmadullaha ta'ala ala ta'amihi wa sharabihi wa libasihi wa sha'nihi kullihi. Malaman tafsiri suna faɗin haka, wa ataina Musa alkitaba wa ja'alnahu hudan li bani Isra'il alla tattakhizu min duni wakila zurriyata man hamalna ma'a Nuhin idnahu kana abdan shakura. Duk wani wanda kaji Allah ya siffanta shi da shukura, to ba karamin bawa bane wajen Allah subhanahu wata'ala. Allah ka sa mu dauki wannan siffa, ka sa mu fahimci sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma damar aiki da ita. Yana da kyau mu fara gabatar da roƙonmu ga ƴan uwa musulmi. Masallacin nan kowa ya sani yana cikin dadaddun masallatai da aka gina a nan Abuja, yana cikin masallatan da suka fi dadewa. Kai da kanka ma in ka dubi ginin ka san wannan gini ya dade. To abin da ke faruwa shine yanzu ma an kai lokacin da yana ma faduwa da kansa, kwanaki katangan haka ne ya rushe da kansa. Akwai bukatar a canza tsarin masallacin nan, a sake gininsa, musamman saboda kasancewar yana kusa da hanya ta gaba da baya, ya zama an wadata shi ta inda za a samu wurin parking da sauransu. Babu waɗanda za su yi wannan aiki sai mu, wanda Allah ya nufe shi da samun rabo, to wannan bai masa wahala. ina ma ina da hali. Da ban faɗa muku ba, sai dai ku ga an gama. Abu ne wanda ke da lada mai yawan gaske. Ya kamata mu tashi tsaye mu ga cewa mun taimaka ma addinin nan. Ita rayuwa takaitacciya ce, in ka ga kana numfashi lokacin ka ne bai yi ba, da ya yi sai tafiya. Saboda haka idan Allah ya baka dama, ka yi amfani da ita. Muna roƙon wanda duk Allah ya taimaka masa da hanyar da za a sake ginin wannan masallaci, don Allah a taimaka. Musan yanda muka yi muka sake tsarin wannan guri, Allah ya ma wurin albarka. Kana ganin makaranta ga ta haɓaka, wuri ne wanda baka rasa mutane ko da yaushe ana shiga ana fita. To ya kamata a ce an sake mai tsari, ya zama abubuwa da dama an magance su. In ka taho nan da yamma, shiga masallaci yana da wahala, kuma duk rashin tsari ne da kuma rashin wadatar masallacin. Saboda haka yasa aka bude account musamman saboda ginin masallacin nan. Insha Allah za a manna account number nan a jikin allo, ba sai ka kawo kudinka nan ba. In ka sa taimakonka, insha Allah straight yana tafiya ga wannan account. Sannan in ma da hali ka zo ka karbi tsarin ginin ka sake ginin. Ya duk yanda aka yi dai sai mun samu lada, ko da za ka mamaye abin, saboda mu ma akwai inda za mu sa taro da sisi. Don Allah mu zabura, mu yi kokari, mu yi wa kanmu ayyuka tanadi na alkhairi wanda za mu samu lada a kansu a kiyama. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. akwai wanda ya rubuta tambaya yana cewa ina matsayin tukuici a cikin addinin musulunci. Tukuici ya tabbata sunnar manzon Allah. akwai shahatta a riyabus salihin, lokacin da Allah ya karbi gafaran wasu mutane uku wadanda aka hana magana da su saboda rashin tafiya yakin Tabuka. Ai kaga lokacin da labari ya iso cewa Allah ya gafarta musu, ɗaya daga cikinsu ya cire suturarsa, ya yi wani alkhairi saboda tukuici ga wanda labarin ya iso ta hannunsa. Ba laifi ba ne saboda mutum ya ba da tukuici. Tukuici shi ne kyauta ga wanda alkhairi ya biyo ta hannunsa, ba laifi. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سعرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.